This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna nan lafiya. Muhammad Lal ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta cafke wasu tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu bisa zargin cewa sun karkata akala wasu miliyoyin kuɗaɗe.
Tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu dai sun hada da manyan sakatarori guda uku da tsohon shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar da kuma wani tsohon shugaban karamar hukuma.
To sai dai bangaren tsohuwar gwamnatin ta Babangida Aliyu ya maida martani kan wannan kame.
Abinda magana na ya nuna kawai illa siyasa. Tsohon zargi gaskiya ne mai da kwamiti na sirri.
Za kuma mu leka kasar Kamaru, inda za ku ji yadda kungiyoyin fararen hula ke bin sahun ayyukan da gwamnati ke yi domin tabbatar da adalci. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Yau Alhamis sake sa ran kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai amince da wasu matakai na daƙi da hanyoyi da kuɗaɗe suke kaiwa ga ƴan ta'adda na ƙungiyar ISIS. A karon farko, ministocin kuɗi na ƙasashe da ke kwamitin sulhun mawakilai 15 za su gana domin su amince da wannan ƙuduri. Zimmar ƙudurin ita ce ƙarfafawa da kuma faɗaɗa takunkumi da ake aiki da su yanzu kan ƙungiyar Al-Qaida zuwa ita ISIS. Wannan ƙuduri idan har ya samu amincewa, wadda kuma muka yi amanar cewa zai samu amincewa, zai kasance wata sabuwar doka ta ƙasa da ƙasa, inji jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power, wacce ita ce shugabar kwamitin sulhun a halin yanzu a zantawa da ita ce manema labarai jiya Laraba. Ƙungiyar ISIS tana kan jerin ƙungiyoyi da ake ƙaƙaba a takunkumi tun a shekara ta 2004, zamanin ana kiranta Al-Qaida a Iraki, amma sake sunan dokar ta ambaci ƙungiyar da sunanta ya nuna dukufar da kwamitin sulhun yake yi kan wannan ƙungiya. A halin da ake ci kuma, wata mace ƴar shekaru 21 da haihuwa daga mabiya ɗari'a ko addinin da ake kira Yazidi, Nadia Murad Basitaha, wacce ta jima ƙungiyar ISIS tana garkuwa da kuma yin lalata da ita, ta kira kwamitin sulhun ya gabatar da ƙungiyar ISIS ɗin gaban kotun duniya mai hukunta manyan laifukan yaƙi. Ta yi wannan kiran ne lokacin take magana gaban kwamitin sulhun jiya Laraba.
Manyan wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga dukkanin ɓangarorin biyu suna bayyana damuwa kan ƙara tara makaman nukiliya da Pakistan take yi. Suka ce ƙasar tana ci gaba da zama mafakar 'yan ta'adda da kasancewa wuri da ke samar da mutane masu tashi da zazzafar aƙida ta addinin Islama. Kwamitin kula da harkokin ƙetare mai tasiri a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba ya yi wani zama na musamman domin nazari kan irin haɗin kai da Pakistan take bayarwa a yaƙi da ta'addanci, da yadda take tafiyar da garin Bawul ga tsarin ilimin ƙasar da kuma irin tallafin da Amurka take baiwa hukumomin ƙasar da ke Islamabad. Shugaban kwamitin ɗan Republican Ed Royce ya ce Pakistan tana dab da zama ƙasa ta uku a duniya a yau makaman nukiliya da ta mallaka, ƙari kan ƙananan da masu cin dogon zango na makaman linzami da ƙasar ta girke, wanda in ji shugaban abin damuwa ne.
A Turkiya jami'an ƙasar sun ce sojojin ƙasar hudu sun jikkata sakamakon hari da manyan makamai da aka kai kan wani sansanin soji da ke arewacin Iraki, inda dakarun Turkiya suke horar da sojojin Iraki waɗanda suke yaƙi da manyan wato da mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS. Kafofin yada labarai na ƙasashen yammacin duniya sun ba da rahotannin cewa mayakan sa kai da ISIS sun harba rokoki kan sansanin da ke kusa da birnin Mosul. Wani jami'in Turkiya ya ce harin ya fito ne daga sassa da ke hannun ISIS. Wasu majiyoyi suka ce an ɗauki sa'o'i ana kaiwa sansanin hari, inda sojojin Turkiya suka mai da martani da bindigogin IGOA. A farkon watan nan Turkiya ta ce ta tura sojoji su fiye da 100 zuwa sansanin domin su ba da kariya ga dakarunta waɗanda suke horar da sojojin Iraki waɗanda ke ƙoƙarin ƙwato birnin Mosul daga hannun ISIS. Sai dai gwamnatin ta Iraki ta bayyana rashin amincewanta da tura sojojin Turkiya cikin ƙasarta, tana mai cewa hakan wato saɓawa ɗiyaucinta ne.
Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alkali a birnin Baltimore da ke jihar Maryland makwabciyar Washington DC ya ce ya sallame masu taya shi yanke hukunci a shari'ar da ake yi wa ɗaya daga cikin 'yan sanda da ake zargi kan mutuwar Fred Gray. Bakar fatan nan da ya samu rauni a bayansa yayin yana hannun 'yan sanda a motarsu cikin watan Afrilu. Bayan kwanaki uku suna aiki kan karar, masu taya alkali yanke hukunci sun shaida alkali Barry Williams cewa sun kasa cimma matsaya kan karar. An tuhumi ɗan sanda Porter da laifin kisa amma ba da gangan ba, da amfani da ƙarfin tsiya da kuma ɗaukan mataki da ya saba wa aikinsa. Masu taya alkalin sun kasa cimma matsaya kan dukkanin zarge-zargen da ake yi wa ɗan sandan, kuma ƙarƙashin wannan tsari tilas dukkaninsu su amince da kowane zargi kamin a su amince da matsayar. Gungun masu zanga-zanga sun hallara daura da helikwatar ƙaramar hukumar Baltimore bayan da alkali ya tsaida shawarar sallamar masu taya shi yanke hukunci. Haka a unguwar Bakar Fata inda Gray ya tashi, nan ma komi ya lafa.
A ƙasar Habasha ko Ethiopia, shugabannin ƴan hamayya sun ce jami'an tsaro sun kashe mutane fiye da 40 a jan makonnin nan, a daidai lokacin da ofin jakadancin Amurka da ke Abuja, Najeriya ke kira ga hukumomin ƙasar su kaddamar da bincike cikin gaggawa dangane da arangama da aka yi tsakanin sojojin ƙasar da kuma wato mabiya ɗariƙar Shi'a. Mazanga-zanga sun fara maci ne a wajajen ƙarshen watan jiya a can ƙasar ta Ethiopia kan shirin gwamnati na fara da babban birnin ƙasar Addis Ababa. Masu kallamirin shirin a yankin ƙabilar Oromo sun ce shirin zai raba ƙananan manoma da muhallansu da kuma ƴanci da suke da shi. Amma gwamnatin ƙasar ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar mutum biyar ne, banda ƴan sanda hudu wanda ta ce an kashe su ranar Talata a yankin na Oromo.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Jamhuriyar Kamaru, inda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka gudanar da wani taro tare da haɗin kan ofishin Prime Minister ƙasar domin bin sahun ayyukan da gwamnati ke yi a ɓangarori daban-daban, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Muhammad Awal Garba ya aiko mana daga birnin Yaounde.
Taron da yi an gudanar ne ƙarƙashin Prime Minister na ƙasar ta Kamaru kuma shugaban gwamnatin ƙasar Philemon Yang. Cikin jawabinsa ya ce,
Nous convenons à souscrire à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Ƙasar Kamaru ta shiga ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ne domin ta cika sharuɗan kare haƙƙin ɗan adam. Wannan ne ma yasa muka kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta, Elecam ko Election Cameroon, sannan muka kafa hukumar mai zaman kanta na ƙwatowa bil'adama ƴancinsa, da ma ƙungiyar 'yan jaridu na CNC, sannan mun sanya ƙungiya mai sa idanu kan irin yadda ake gudanar da sha'anin kuɗin gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, da ma hukuma na hana cin hanci da karɓar rashawa musamman ma a guraben ayyukan gwamnati. Sannan maganar shari'a ba mu bashi a baya ba, mun sa hukuma mai sanya idanu a wannan ɓangaren kafin mu yi tunani na ƙirƙiro waɗansu. Wannan jawabi dai shugaban gwamnatin ya yi shi ne a gaban makaraban gwamnati da jakadun ƙasashe daban-daban da ma ƙungiyoyi na fararen hula. Shi ma ministan shari'a na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Laurent Esso ya ce, Ƙasar Kamaru tana mutunta haƙƙi ko 'yancin bil'adama musamman ma ta ɓangaren shari'a, kuma ya ce yana ƙoƙari matuƙa gaya ya ga cewa ya miƙa ayyukansa na wanda ya yi na shekara 2014 zuwa 2015 ga ƙungiyar ƙwato 'yancin bil'adama Human Rights. Wannan ne ma yasa na tambayi waɗansu jama'a ko ya suke ganin cewa gwamnatin ƙasar ta Kamaru tana ba su haƙƙinsu kuwa.
Les droits au Cameroun au niveau textuel sont visibles et consacrés.
Haƙƙin ɗan adam dai a fili za a ce ana yi, amma aikace ba aiwatarwa kamar yadda ya dace. Wata kuma ta ce,
Les droits de l'homme sont respectés au Cameroun.
Haƙƙin ɗan adam dai gwamnatin ƙasar Kamaru tana ƙoƙari, amma ta ɓangaren shari'a da saurari na aka ba. Kuma ta ce yawancin 'yan ƙasar ta Kamaru ba su da labarin haƙƙin bil'adama, musamman ma waɗanda suke zaune a karkara ko can cikin ƙauyuka. Maman Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Allah gaida Muhammad Awal Garba. To a jihar Niger, Najeriya, gwamnati mai ci ta yi ikirarin cafke wasu jami'an tsohon gwamnatin Babangida Aliyu da ta shuɗe, bisa zargin sun yi sama da faɗi da wasu maƙudan kuɗaɗen jihar. Kodayake ɓangaren tsohon gwamnatin ya kwatanta lamarin a matsayin bita da kullun siyasa. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga birnin Mina.
Tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu Ndai sun hada da manyan sakatarori guda uku da tsohon shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar da kuma wani tsohon shugaban karamar hukuma. Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Dai Alhaji Abubakar Marafa ya ci wani kwamitin sirri ne da gwamnatin jihar Niger ta kafa don bankaɗo kuɗaɗen da aka kashe ba akan ƙa'ida ba ne ya gudanar da aikinsa.
Yau wannan gwamnatin jihar Niger ta ƙaddamar da wannan kwamiti domin su binciko su fantsamo kuɗin da aka kashe ba akan ƙa'ida ba na gwamnatin jihar. Shi yasa suka sa kwamitin nan wanda ya kunshi ƴan sanda da ƴan sandan farin kaya SS da kuma su jami'an gwamnatin jiha.
Kawowa yanzu dai kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce ko baya ga waɗannan jami'an tsohuwar gwamnatin akwai wasu da suke bincike da dama.
Suna da yawa, ba za mu so mu faɗi sunan kowa ba. Ana kiran su, ana tambayan su kowa da ya aiki a wajen bincike ake yi. Kuma duk inda aka gano cewa akwai wasu kuɗaɗen jama'a da wasu suka dauka, dole a bincika.
To kaman ba wanda suka dawo da kuɗi da kansu.
Ana muna da ciki. Wansu sun yadda, wansu ma ana dawo da kuɗin, amma dai ba za mu faɗa cewa ga nawa aka dawo da shi ba.
Ko da yake dai kawowa yanzu tsohon gwamna Babangida Aliyu bai ce komai ba akan wannan batu, amma Alhaji Muhammad Sani da ke zaman na hannun damansa ya ci lamarin bi ta da kulli ne kawai irin na siyasa, kamar yadda ya sheda min ta wayar salula.
Abin da
ya abin
nan magana
na
nuna kawai illa siyasa.
Kana nihin zargin da ake musu ba gaskiya bane koko?
To mun zargi gaskiya ne me da kwamiti na sirri. Kuma su kwamiti da suka gayyace su ai an riga an ba da bayani cewa ga abin da aka yi da kuɗin. Cikin bayanin ne suka ce har da sarakuna an saya ma kowanne mota guda hurhudu. An saya motoci ƙananan hukumomi da wannan gwamnatin sabuwa ta gada.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi.
Bari lagai da Mustapha Nasiru Batsari, bari mu shakata da wannan waka.
Ama libawan sarki iduna gaba da galare yamma ga kuliya ta agarin su Umar Tuluku. Haba mutan gari ku gwada mai gida su Umar Tuluku. Ku tayama Umar Tuluku ya taituma ya sai yanka ji kuma bidocin kafa da tsaye kaushi sai man shanu bakon na tare nan zai kwana.
Yanka ya
mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo saurabuwa laifi falewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ake miyagun kaya to da gaba. Wanda lana tai idan madan da kaima duna sai gunta ko Umar Tuluku kuma sai ai wanda abisa Hausa madarigi mata irke juli ya babuwa ta mirda dam mai shanu
ali na ka.
Kamar layin zagogoma a nan birnin Washington DC na cewa karfe wato 2 ne na dare da kusan kuta, kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Iyaye mata mu kai ɗan murga kafi yauruga kafin yara.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau.
samun nasarar dakatar da yaduwar cutar shan inna a Najeriya da kuma cewa ana dabda ganin bayan cutar ya faranta zuciyar mutanen da cutar shan inna ta nakasa. Malam Rilwan Muhammad Abdullahi shine shugaban kungiyar waɗanda suke dauke da cutar shan inna a jihar Kaduna.
Wato babban farin ciki na da duk inda turjiyan da ake dinga samu musamman a nan arewacin ƙasa mutane suka fahimci cewa wannan cutar shan inna ba cutan aljanu bane, suka dinga bada ƴaƴansu ana diga musu wannan allurar rigakafi har aka samu wannan nasara. Kuma babban abin da nake buƙatar kirji a nan shine ba a samu wannan nasaran ba sai da kungiyoyi masu zaman kansu daga gwamnati ta yadda cewa akwai rawar da mu za mu iya takawa wajen kawar da ko kuma ilmantar da mutane akan su ba da ƴaƴansu, kuma shigowar mu cikin wannan tafiya Allah ya sa an samu nasara. Sai dai akwai matsalan da muke fiskanta a yanzu, akwai cututtuka bancin cutar shan inna kamar bakon dauro. Suna ga sati biyu da ya wuce an yi wannan gangami na bakon alluran magungunan bada riga kafin bakon dauro. An samu matsaloli a wajen iyaye da dama ba su iya kawo ƴaƴansu sakamakon wannan rashin wannan rigakafin yakan sa ƴaƴa ko kuma kannenmu da ƴaƴanmu su samu cututtuka har ya kai ga nakasa wanda wasu suke makancewa. Ni zan amfani da wannan dama in kira ga iyaye su dinga ba ma gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu kamar UNICEF, WHO da Rotary haɗin kai wajen kawar da cututtukan da zai zama na illa a ƙasa gabaki daya.
Malam Rano, wannan cuta ta shafe ka, ka jita ka kuma santa, kuma ba wanda zai iya gaya maka irin gargaɗi da ka ji fiye da kai da kanka. Ya ka ji da ganin cewa yanzu har yanzu ba a samu wannan kwaya na cutar shan inna wajen shekara uku kuma ba a samu wanda ya nakasa ba?
Wato babban abun farin ciki ne sakamakon wannan cuta da na samu har ya kai ga ya nakasa ni. A buri na fa a rayuwa na so ne a ce na zama mai sanye da kayan sarki ko soja ko dan sanda da sauransu, amma kasancewan Allah ya jarabce ni ta dalilin cutar shan inna na samu na kasa kaga ban iya ba, kuma na san akwai yara da dama masu wayannan burace-buracin da sauransu. So wannan ba karamin abun farin ciki bane, kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya samu muka shigo muka bada haɗin kai kar ƴaƴanmu da kannenmu su samu kansu a halin da mu muka samu kanmu. So wannan babban abun farin ciki ne irin gudunmawar da malaman addini da sarakuna suka bayar wajen kawar da wannan cuta.
Akwai wasu wurare ɗan ɗaya biyu can da har yanzu suna ɗan gaddama na ba da ƴaƴansu domin a yi ƙoƙarin kawar da cutar kwata-kwatanta. Me za ku ce game da wannan al'amari?
Wato waɗanda suke kullum daman yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka shiga cikin wannan harka gadan-gadan don mu ilmantar da mutane ko kuma iyayen da suke ganin babu ma cutar. Ɗaya daga cikin abin da ke kawo wannan gardama da iyaye suke yi, wasu ba su yadda cewa wannan cuta tana nan ba, wasu kuma ya danganci harkan siyasa, wasu kuma ya danganci harka dai na hasa da haka da bakin ciki da sauransu. Amma shi duk wani abu da mutum zai yi baka iya yarjejeniya da mutum da ya shafi lafiya, shi batu da ke kira compromise. Duk wani abu da zan yi in dai an ce ya danganci lafiya, to mutum ya aji ra'ayinsa gefe a zo a yi wannan abin da ya dace da ya shafi samun lafiya kafin a yi wani abu. Ni zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga iyayena da sarakuna da malaman addini su yi iyayensu kamar yadda suka saba yi wajen ganin an ceto ƴaƴanmu da kannenmu daga halin da mu muka samu kanmu a ƙasa gabaki daya.
Duk da wannan nakasa da ka samu ta hanyar wannan cuta, gashi ka zama mai amfani cikin al'umma, ka yi karatu. Akwai da dama wanda suka samu wannan nakasa kuma har yanzu ƙila iyayensu ma ba sa kula da zuwa makarantarsu da sauransu. Menene shawaran ka game da kula da waɗanda suka samu nakasa sakamakon wannan cuta ta shan inna?
Wato shawara ta anan shi ne kungiyoyin da suka haɗu kamar WHO, UNICEF, Rotary da sauran jami'o'in gwamnati suka haɗu wajen kawar da wannan cuta. Allah kuma cikin kunsa ya taimake mu wannan cuta ta kawo gangaren rabuwa ma da kasan nan gabaki daya. To su ƙara amfani da wannan daman su fara tunanin waɗanda suka kamu da shi me su za a musu wajen ba su ilimi, wajen ba su ayyukan yi, wajen koya musu sana'a da sauransu. Kaga sun yi aikin farko an yi nasara. Yanzu abin da ya rage shine waɗanda kuma suka kamu da shi, tunda kaga sakamakon kamuwa da wannan cuta har ya kai ga nakasa mutum ba zai iya dawo da kafafuwansa ba da sauransu. So abin da za a yi masa kawai shine a kirkiro masa yanayin da shi ma zai gudanar da rayuwarsa ba tare da ya fuskanci matsaloli ba.
Malam Rilwan Muhammad Abdullahi kenan shugaban kungiyar waɗanda suke dauke da cutar shan inna a jihar Kaduna.
Mara la yanzu kuma sai sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana na mako.
zan fara shirin jarido ne da jaridar The Chronicle wacce ta rawaito kira da babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta yi da a binciki wata yarjejeniya da gwamnati ta kulla da wani kamfanin wutar lantarki na kasar Norway da ake kira Ameri akan sayan na'ura da wasu ayyuka na wutar lantarki wanda zai kai Ghana ga kashe dala miliyan 593 tsakanin shekaru 5 saboda akwai wata cuwa-cuwa a wannan yarjejeniyar. Jaridar ta ci gaba da rawaito kira da babban jam'iyyar hamayya ta NPP take cewa akwai wata ma'aikatan wutar lantarki ta kasar Amerika da ake kira APR a takaice wacce take da kwarewa a wannan fanni kuma ta yi alƙawarin karban dala miliyan 350 akan wannan aiki tare da sayan wasu na'urori ta ba Ghana. Don haka gwamnati ta fito karara ta bayyana wa 'yan Ghana dalilan da yasa ta hana wannan ma'aikata ta APR ta kasar Amerika mai kwarewa kuma akan farashi mai rahusa, amma ko ta doki ta ba Amerika na kasar Norway wacce ba ta da kwarewa a wannan fanni da tsada duk da saukin dala miliyan 160 da APR ta yi. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ita kuma ta rawaito shawara da kungiyar Krista ta kasa ta yi cewa a inganta samar da wutar lantarki kafin a yi ƙarin kuɗin wutan, don haka kungiyar ta yi kira ga gwamnati da ta yi wani abu a kai. Jaridar Daily Graphic ta ƙara da cewa kungiyar Kristan ta bayyana rashin jin daɗinta akan sanarwar ƙarin kuɗin wutar lantarki ta kashi 59.2 da kuma kuɗin ruwa kashi 67.2 bisa 100 wanda kwamishin tsara farashin abubuwan jin daɗin al'umma ta PURC a takaice ta yi a daidai lokacin bikin Kirismeti, kuma wannan na zama rashin adalci ga 'yan Ghana. Jaridar ta ce kungiyar Kristan ta ƙasa ta ce ba tana kushe ƙarin kuɗin wutar lantarkin da aka yi ba ne, sai dai ya kamata ƙarin kuɗin wutan da za a yi ya zo daidai da ingancin aiki da 'yan Ghana suke samu wanda za su samu wutar lantarki akai-akai. Idan muka duba jaridar Delegat ita kuma ta yi kawo labarai mai cewa ma'aikatan NES da unguwar Zoma na asibitin koyarwa na Kwalibu da ke birnin Accra sun ɗora muryansu akan kira da suke yi da a sallame shugaban asibitin Mr. Gilbert Buckle. Jaridar Delegat ta ce a cikin wannan lokaci ne shugaban asibitin Mr. Buckle yana shan matsin lamba daga manyan ma'aikata na asibitin akan zargi da suke mai cewa ya jefa asibitin cikin wani mawuyacin hali. Jaridar ta ce ma'aikatan NES na asibitin wanda suka mika takarda ga shugaban ƙasa ta hukumar kiwon lafiya suna buƙatar shugaban ƙasa ya tsige wannan shugaban na asibitin koyarwan Kwalibu. Sun ce babu kayan aiki kuma asibitin na fama da rashin ma'aikata. Kazalika suke kokawa akan yadda suke biyan kuɗin jinyansu idan ba su da lafiya. Jaridar ta ce a yayin da ma'aikatan asibitin suke kira da a binciki wannan zargi da suke mai, suna buƙatar kuma a canza musu shugaba.
Madalla yanzu bari mu je jihar Lagos, inda gwamnatin jihar ta samar da motoci da wasu jirage masu kar angulu. Ga Babangida Jibril da ƙarin bayani.
Wai bai ga halwa ne?
Bindigo ya ci halwa ne, shine mutane motoci da kowa suna dawowa. Wai ana halban mutane.
Subhanallah.
Baraka hukku barai suka bi wani shi mai attack ke jibau ya hawo.
Wani mazaunin Lagos kenan ke bayyana mani abin da ya faru a unguwarsu da misalin karfe 8 na maraicin shekaran jiya bayan harbe-harbe na ƴan fashi da makami. Wannan dai kadan ne daga cikin ayyuka na ta'addanci da ke karuwa a jihar Lagos. Matsalar da kuma wata mujallar ƙasa da ƙasa da ake bugawa a birnin London mai suna The Economist ta ce alamu ne na gazawa na sabon gwamnan jihar Akinwumi Ambode na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Sai dai a wani mataki na magance wannan matsalar, gwamnan jihar Akinwumi Ambode ya kaddamar da wasu motocin sintiri fiye da 600 da jiragen sama masu sauka angulu guda 3 domin mara jami'an 'yan sanda baya na dakile ayyukan fashi da makami da kuma kashe-kashe na 'yan daba na angwani a jihar. Kamar da gwamnan ke tabbatarwa al'ummar jihar.
We are on the way to building a Lagos that is safe, clean and prosperous.
Yace kudirinmu ne na maida jihar Lagos birni mai cike da tsaro da kuma samar da yanayi na saka jari ga kowa da kowa yadda mutane za su sakata su kuma wala. To koya jama'ar birnin suka ji game da wannan mataki na gwamnatin jihar, ga dai wani mazaunin birnin na Lagos Mr. Ojo Ogulola.
It's very 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 good. I like it because for we people in Nigeria now we need short things. Maybe due to the situation of the country.
Yace yana da kyau kwarai gare mu 'yan Najeriya, musamman ma dai mazauna wannan birni, muna buƙatan wannan kila sabili da halin rashin tsaro da ake fuskanta a cikin ƙasa. Wannan mataki na samar da motoci da jiragen sama domin sintiri a gari na za su taimaka gaya da aka yi amfani da jiragen sama za su taimaka wajen ba da kariya ga 'yan sanda musamman fashe-fashen da ake yi a Lagos.
So as this government try to introduce this helicopter and more vehicle from the for police people, at least we help a lot.
To sai dai a tabakin Malam Husaini, shi ma wani mazaunin birnin Lagos, ya ce a ganin sa ba nan giza ke sakan ba, harkar tsaro a jihar Lagos ya wuce na ba da kayan aiki ga 'yan sanda.
Gaskiya sai dai su siya kawai, amma wannan motocin ma ba su ne ba ma ya kamata a ba jami'an tsaro da sunan su aiki da su. Kuma sau da yawa wasu wurare wasu abubuwa za su faru, amma 'yan sandan ma ba za su je ba sai bayan komi ya wuce sannan su je. Wanda suka samu a wurin wanne ba bai san abin da ya faru ba, akan shi za su huce su kama shi su je su ce shi za su tuhuma. To hakan gaskiya ba zai haifar da dame ido ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da gwamnatin jihar ta dauka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro a jihar ta Lagos da ake wa kirari da cinkos dakin tsumma. Babin ya jibran murya Amurka daga Lagos.
Kanan tsoro na lamin mugunta
gargade mai gina lamin mugunta
ku gargade mai gina lamin mugunta
mu gargade mai gina lamin mugunta
kai dai mai gina lamin mugunta to ka gina daidai faurinka wata kila fa kai ka fada mu gargade mai gina lamin
madalla. Yanzu kuma ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar ina.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmadu na mai faci ko fatasha je ga Kebes din Najeriya BOA ku bani don Allah shiri a cikin wannan tasha ta uku mai alfama domin isar da sako na guda uku. Ina kira ga jami'an tsaron Najeriya don Allah su rinka sanya zuciya nesa, su rinka kai zuciyoyinsu nesa domin kisan mutane ba kisan dabbobi ne ba. Ina kira ga kungiyar 'yan uwa a cewa su sani ba ta gari suna iya rabewa a cikinsu su ja musu jidali. Sannan ina kira ga kungiyoyin addinan Najeriya da cewa lalle ne su zauna su tattauna ganin wannan abin bai sake aukuwa ba ga wata kungiya.
Mai magana Kasim Aliyu Asada, sandaunin matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Dole Usmaniya. Yau zan bayyana nawa ra'ayi akan taron da shugabannin kasashen Afirka suke yi a ƙasa ta Najeriya babban birnin tarayya da ke Abuja. To ina roƙon Allah ya sa a wannan taro lafiya ƙara lafiya, sannan Allah ya sa ya zan kula ta biya kuɗin sabulu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana suna na Salisu Falalu daga Ilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina kira ga jami'an tsaron Najeriya to Allah a yi bincike game da abubuwan da ke faruwa, saboda abubuwan da ke faru cikin da ke faruwa ƙasa ta Najeriya Allah ka yi mana maganin su. Ga na yan da ya faru ana son a ciyo kansu, sannan kuma ga na Boko Haram ko su ana son a ciyo kansu, kuma yanzu ga jami'an tsaron Najeriya da su da ƴan shi'a. Ubangiji Allah shi kawo mana zaman lafiya ƙasa ta Najeriya. Sannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kawo Allah a yi bincike a gano duk wanda da gaskiya a bashi abin shi domin a samu zaman lafiya ƙasa ta Najeriya. Mai magana suna na Salisu Falali daga Ilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya.
Masaro sai a mana afuwa, ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da Daniel Brown, sai kuma Jimmy Cook Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.